Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faris Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 24 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an kafa rundunar ƴan sandan al'umma a yankin Ilugu na kudu maso gabashin Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, Awwal Garba zai gabatar mana da rahoto na musamman, inda wannan karan zai tabo wani kokari na dada kama sashin Ingilishi da gwamnatin kamar ke yi. To amma yanzu ga murtala da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniya. Damar shugaba Donald Trump na sake samun nasarar zabe a wa'adin mulki na biyu tana daɗa raguwa a yayin da ake ci gaba da samun karuwar kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. A jiya Alhamis, Amurka ta sami fiye da mutane 1,100 da suka mutu sakamakon cutar ta COVID-19. Haka kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarta miliyan 4 tun sa'ar da aka sami kullar cutar na farko a watan Janairu. Kiyasin sababbin kamuwa da cutar a yanzu yana karuwa da fiye da mutane 2,600 a kowace sa'a a fadin kasar, wanda shine adadi mafi yawa a duniya. A daidai lokacin kuma kididdiga na nuna cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrats Joe Biden yana kan gaba da Trump da kusan kashi 15 cikin 100 a fadin kasar. Kana kuma yana kara samun rinjaye a muhimman jihohi da wasu rukunoni na 'yan kasa kamar tsofaffi da mata da kuma masu zabe 'yan ba ruwanmu. Rahoton baya-bayan nan na ƙuri'un Rasmussen da mafi akasari ke bayyana nasarar Trump ya nuna cewa Biden ne ke kan gaba a Pennsylvania da Ohio. Ƙuri'un gidan talabijin na Fox News sun nuna Biden na kan gaba a Michigan, yayin da na Quinnipiac da aka fitar a jiya Alhamis yake nuna Biden na kan gaba da Trump a Florida. Trump ne ya lashe dukkan waɗannan jihohin a shekara ta 2016 da tazara kalilan da ta bashi damar samun nasarar zaben shugaban ƙasa mai cike da tarihi akan yar takarar jam'iyyar Democrat a lokacin Hillary Clinton. Daliban ƙasa da ƙasa na ci gaba da bayyana fuskantar wahalhalu a ƙoƙarin shigowa Amurka, dukkuwa da nasarar da jami'o'i suka samu a kotu a makon jiya. A makon ɗin da ya shige ne, jami'ar Harvard da cibiyar koyar da fasaha ta Massachusetts suka shigar da karar ma'aikatar tsaron cikin gida da hukumar kula da shige da fice da kuma ta hukumar custom, inda suke korafi akan dokar da ta tilasta ɗalibai su kasance a makarantu domin ɗaukar darussa ko su rasa takardun bizar su. Makarantu da dama sun koma karatu a yanar gizo tun a farkon wannan shekara, a yayin da ake fama da annobar coronavirus domin takaita yaduwar cutar. Jami'o'in sun yi korafin cewa tilasta ɗaliban komawa makarantu babban hatsari ne ga lafiyar su. To sai dai a ranar da alƙalai suka shirya yanke hukunci, hukumomin shige da fice na Amurka sun janye umarnin da suka bayar da zai hana wa ɗaliban na ƙasa da ƙasa ci gaba da aiki da bizar su idan ba su koma makarantu ba a Amurka. Fiye da ɗalibai na ƙasa da ƙasa miliyan 1 ne suke karatu a jami'o'i da kwalejojin Amurka. China ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin Amurka a Chengdu domin mai da martani akan matakin Amurka na rufe ofishin jakadancin ta a Houston ta jihar Texas a yau Juma'a. Akwai kuma kiraye-kiraye a kafafen yada labaran China da shafin Twitter da ke neman Beijing ta ƙara matsakaini ta hanyar rufe ofishin jakadancin Amurka a Hong Kong, a yayin da shugaba Donald Trump ya bayyana yiwuwar rufe ƙarin ofisoshin jakadancin China a Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru 50 tsakanin Amurka da China ba ta aiki a halin yanzu, inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske. A wani jawabi da ya yi a jiya Alhamis a Yorba Linda ta jihar California, Pompeo ya ce dangantakar da suke yi da China ba ta kawo sauyi a ƙasar ba kamar irin yadda shugaba Nixon ya yi fatan samu. Ya ce Beijing ta fi amfana sosai da dangantakar fiye da Amurka, haka kuma China tana munanawa a ƙasashen da ke taimakonta. Jawabin na Pompeo shine na hudu a jerin jawaban jami'an gwamnati da ke bayyana abinda Pompeo din ya kira dangantakar Amurka da China da kuma rashin raba daidai na dangantakar. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Isra'ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar ƙin jinin Netanyahu, waɗanda aka zargi sun haddasa rikici da kuma tashin hankali. wata mata da aka kama ta yi wa 'yan sandan ihu tana bayyana su da karnukan farautar gwamnati. Dubban masu zanga-zangar ne suka tattaru a wajen gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis a ƙarƙashin kulawar dimbin jami'an 'yan sanda. 'Yan sandan sun kuma killace su da shingayen ƙarfe. Wani hoton bidiyo da 'yan sandan na Isra'ila suka fitar ya nuna babban taron jama'a akan titi kafin motar ruwan zafi ta 'yan sanda ta tarwatsa su. Masu zanga-zangar a Jerusalem sun zargi Prime Minister da cin hanci da rashawa. Suna zanga-zangar ne akan wani kudirin doka na kwanan nan da zai baiwa gwamnati karfin ikon daukar matakan gaggawa na yaki da cutar coronavirus ba tare da neman amincewar majalisar dokoki ba. Isra'ila ta sami shawo kan annobar coronavirus da farko, to amma kuma daga baya cutar ta koma barkewa inda aka sami sababbin kamuwa 2000 a rana ɗaya. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni hudu domin takaita yaduwar cutar coronavirus wanda ya bayyana a matsayin annoba da ta dake kasar. Umarnin rufe makarantun na zuwa ne mako ɗaya bayan kungiyar malamai ta kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa watan Agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus. Yanzu haka kasar ta Afirka ta Kudu ce ke matsayin ta biyar a yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya, inda take da mutane fiye da 400 da suka kamu da cutar. Ramaphosa ya ce rufe makarantu zai fara ne daga ranar Litinin, yayin da kuma akasarin ɗalibai za su koma makarantu a ranar 24 ga watan Agusta. To sai dai Ramaphosa ya ce ɗalibai 'yan ajin ƙarshe na babbar sakandare da malamansu za su yi hutun mako ɗaya ne kacal, yayin da ɗalibai 'yan aji bakwai za su koma makarantu bayan makonni biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu waiwayi rahoton mu ɗaya tilo daga yankin Enugu kudu maso gabashin Najeriya, inda aka kafa 'yan sandan al'umma don dakile matsalar tsaro. Alfansu Akoroyugbe gareka.
Rundunar 'yan sanda a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya ta kaddamar da kwamitin 'yan sandan al'umma da zai kula da bada shawara da kuma daukar ma'aikata farar hula a matsayin 'yan sandan al'umma. Malam Ahmad Abdurrahman shine kwamishinan rundunar 'yan sanda ta jihar Enugu kuma ya karin haske.
Mun kaddamar da wannan kwamiti da ake kira da Turanci Community Policy Committee bisa umarnin shugaban kasa da kuma shugaban 'yan sandan Najeriya IGP Muhammad Abubakar Adamu. To mun gabatar da kwamitin na bada shawara kuma muka gabatar da kwamiti na jiha na 'yan sandan al'umma, wanda wannan kwamiti shi ne zai zauna ya rinka ba da shawara wa kwamishinan 'yan sanda da kuma dukka jami'o'in 'yan sanda na shiyoyi. Bayan haka kwamitin wato na jiha mai ba da shawara ɗin su ne za su taimaka wurin zakulo zaratan 'yan ƙasa waɗanda suke da sha'awan yin wannan aiki na 'yan sandan al'umma, saboda mu ɗauke su mu ba su horo don su dawo kuma su sa uniform, kuma suna da ainihin duk irin karamci da privilege da ɗan sanda zai iya samu saboda ya yi aikin shi na tsaron al'umma. To za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da su. To yanzu dai abin da yake gaban mu tun da wannan kwamiti an tabbatar da su an kuma tabbatar da su, shi ne za mu shiga tafi na gaba na ɗaukan 'yan sandan al'umma ɗin, wato Community Policing Officers.
A 'yan kwanakin nan wani batun da ya fi ta da kai a nan yankin musamman shi ne batun rigingimu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Shin ku wani kokari kuke a nan jihar Enugu na ganin cewa an magance ita wannan matsalar?
Alhamdulillahi, matsalan rikici tsakanin makiyaya da manoma matsala ce wacce take mai faɗi ta shafe duk ƙasan, ba Enugu ne kaɗai ba. Amma mu a nan Enugu muna da wato haɗin kai a matsayin runduna ta 'yan sandan jiha da sarakuna na al'umma da shugabannin manoman da kuma sarakunan Fulani harko-harko da wakilansu. Kullum muna zaunawa mu tattauna. Abin da zai baka sha'awa idan har aka samu wata matsala wacce ta tada jijiyan wuya tsakanin waɗannan al'ummomi, to dukkan mukan zo mu zauna a kan tebur a zauna a gano ta ina ɓarnan take, ta ɓangaren Fulanin ne in sun yi ɓarna su biya. kuma akwai kwamiti da ta tattace duk abin da in shuka ne aka bata guda ɗaya sai an biya ga yadda za a biya. Sun kuma su ma domin kowane bangaren ana iya samun bata gari. Wani lokacin zaka ga shanun aka kashe musu aka kuma kashe musu Fulani. To su ma akwai yanda ake yi banda kuma idan abin ya kai ga dole sai mun kai su gaban kuliya muna yi. To amma na tabbatar maka wannan kwamiti da muka tabbatar na aikin ƴan sandan al'umma community policing bisa hikimar da Allah ya kawo zai kawo ci gaban wannan domin yanzu da makiyayan da Fulanin ai su ma duk mazauna ne na al'umma kuma suna da cikin al'umman ƙasa da jiha da kuma karamar hukuma da yankin da suke to su ma za su shiga cikin wannan kwamiti. To kaga kenan za a daɗa samun fahimta da haɗin kai don a cimma buri na zaman lafiya da kuma lumana. To wannan shine ɗaya daga cikin moriyar da za a cimma a wannan community policing ɗin wato aikin ɗan sanda na al'umma. Domin aikin ɗan sandan ya koma hannun al'umma. Su ne idonmu, su ne kunnenmu. Su suka san matsalar da ke tsakaninsu in makiyaya ne da manoma ko kuma in al'umman cikin gari ne. Su suka san waɗanda suke ɓata gari, waɗanda suke damunsu ko suke gayyato matsiyata ƴan iska su zo a yi ɓarna ko a sace mutane ko a fasa gidaje da shaguna ko a tare hanya. To in aka yi haka yanzu abin ya koma hannunsu su ne za su zakulo mana waɗannan su nuna mana mu je mu kamo su mu bincike su mu kai su kotu. To kaga an ci nasara da yardar Allah.
Daga bisani, kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su kana su gudunmawar. Domin a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yaƙi ayyukan asha da ɓata gari kai tsaye. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alfonso, yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Kamaru, inda Awal Garba ke tafi da rahoto na musamman kan ƙoƙarin daɗaɗa musashin Ingilishi da gwamnatin kamar ke yi.
Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin tabbatar da zaman lafiya a faɗin ƙasar, kasancewar irin rikicin da yake cinyewa a ɓangaren ƴan awaren ƙasar waɗanda suke amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila. An da gwamnatin take harsashen ganin cewar za ta yi wani zaman sulhu da shugabannin masu faɗa a ji a ɓangaren masu ɗauke da bindigogi na sashen ƴan awaren. Alhaji Garba Abubakar mai faɗa a ji ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma yana bayar da shawara a ɓangaren ministan harkokin sadarwa na ƙasar Kamaru ga abin da ya ce.
Wannan magana da mutane suke yi zatonsu ne. Har yanzu gwamnati bata zauna zahiran da waɗannan mutane ba. Amma duk abin da gwamnati take yi mai tabu ta yi kira kawo kungiyoyi commissioner da yawa wanda zai tace duk wannan al'amarin northwest da southwest kuma a tafiya. Gwamnati hannunsa na nan ina jiran duk wanda zai zo ya same shi a zanta a kan jaren northwest da southwest. Ba su ce ba za su sadu da waɗanda suke tashin hankali ba. Amma yadda mutane suke so suke wai gwamnati je wajensu ne shine gwamnati ya riga ya yi tsari inda duk abin da za a tantauna mutane na nan wanda su tantauna da su wanda su kawo sauƙin abubuwan a samu a gyaran northwest da southwest. Gwamnati ya riga ya yi tsarin kome kuma da akwai sabon kungiya wanda ita ce za ta sake gini northwest da southwest. Ana jiran taimakon dukkan mutane waɗanda suke wajen kungiyan ƴan aware duk ana jiran su. Su kawo taimakon su ba a ce an daina ba, in suka kawo suka ce sun saranda za a koyi inda za a yi musu.
Na idan suka miƙa wuya a shin za ku iya karɓan su kuma ku ba su ayyukan yi?
Karɓan su za mu yi ai hanyar kungiyoyi na nan wanda take in baka da aiki za a je a kai ka kai kanka ka zaɓi wani irin sana'a kake so gwamnati ta yi maka. Shi a guyen su sun san kusan fitowa yi ana koya musu abin da ka zaɓa shi za a koya maka domin ba a so gobe ka fito baka da abin yi. Kasan wannan kuma gwamnati in bai yi haka ba ai bai kyau ba. To wayannan kungiyoyin duk har ƴan Boko Haram ma duk an kawo wayannan kungiyoyin ana taimaka musu.
To me zaka faɗa ga shawarwari ga sauran al'umman ƙasar Kamaru?
Abin da nake faɗa wa sauran al'umman Kamaru abu ɗaya ne, mu duka ƴan Kamaru ne. Ba wanda zai ce abin da yake yi daidai ne, muna kuskure dole kuma mu zauna mu gyara kuskuren da muke domin ƙasarmu ta zauna lafiya. Ina roƙon waɗanda suke shashin ƴan aware su dawo mu zauna a duba abin da ya cancanta a yi gyara a tafi a tare kamar yadda da muke. Da ba a san Baminda, Boya, Duwala, Limbe, garwa maroba duk ɗan kamaru inda yake a nan yake to mu fara son kasan mu kafin mu so abin da mutane suke saka mana a kunne
Mahmud Babalala shi ma a madaisa na dan jarida yayi mana ƙarin haske
har ila yau kuma domin kasan sun ɗan ambazonia sun fara ma da batun kafa mulkin wato tarayya da ake kira federaliya inda bangarori za su samu kwarye-kwaryar ƴanci ana gudanar da mulki kamar da muke gani a makwabciyar Najeriya inda kaga gwamna yana da cikakken ƴancin tafiyar da harkokin jihar shi sabanin abin da yake wakana a Kamaru inda da farko man ka duba ma gwamna na dashi ake yi ba zaben shi ake ba a nan Kamaru kenan to sun bar ma wannan batun suka ce ƴanci suke so gabaki daya to kaga in aka tsaya nan ba zai yiwu ba safasta wanda ake amma kuma idan suka kawar da waɗannan sharruɗa aka suka cire ma'ana kafa mulkin tarayya da kuma ɗaukar ƴancin kan kamar to za a samu hanyar warware wannan cankiya saboda sun nemi ma gwamnati ta sake duk waɗanda suke fursuna waɗanda aka tsare sakamakon wannan rikicin naga wannan idan ka duba zaka ga wannan mai sauki ne a wurin gwamnati domin ta amince da haka hakan nan kuma waɗanda suke kasashen waje suka ce a ba su dama wato tun daga yanzu a yafe musu duk irin abubuwan da suka aikata ya zanto in sun shigo ƙasa kada a bi su da wata shari'a wannan gwamnati tana iya yin wannan mai sauki ne har idan waɗannan ne sharruɗa
Alhaji Mutariba Minda shi kan yace wannan zaman da aka gudanar na wanzu da zaman lafiya babu wani abin da ya tabbuka tunda yake har yanzu ana jin tashin ƙarin bindigogi a wannan bangaren
hare-hare kam a kulliyoyi muna jin hare-hare da kuma tashin bindiga a nan da can tashin bindigan kuma yawanci da yake so da ne masu kai hari saboda wai su karasar da yan aware kuma mu duka mun san cewa yaran nan ba kariya za su yi ba in dai ba yarjejeniya aka yi suka sauke makamai ba to wannan ma duk waɗannan al'amura da muke mun san karya haƙƙin bil'adama ne kamar yadda sojoji ba kawai ma suna harbin mutane ko ta wajen kuskure ba wani lokaci ko duka ko kwace kuɗi a hannun mutum da ƙarfi saboda ya ki ba su dala 100 na a hannun mota ko jaka ko wani abin nan duk suna yi to waɗannan aika-aika da muka ganin nan shine muke ce abin da zai shafe shi tebur ne mu zauna akan su ƴan aware da gwamnati a zauna akan tebur a ja yadda za a yi a kawo zaman lafiya ba gine-gine ba da sauransu ya sa ai gine-gine ana cikin yaƙi
Alhaji Jibril Ibrahim mai yaƙi shi kan yace abin da kaman wuya wai gurguwa da auren nesa
su fa sun gaya musu su ba sa neman wani matsayi a cikin gwamnatin Kamaru su inda suke tsaye su akan shede aware akan aware suke kasan su su suke so na abin nan to kaga annan problem din yake kaga ita gwamnati ita ma ta tsaya kan cewa kasa ba za ta taba rabuwa ba to su kuma sun ce shede akan arabu suke su ba za su kuma ba za su taba yadda kuma su abin nan ba to kaga anan abin yake mawuya abin da yake mawuya cike da shi domin ina gani gaskiya wato samu daidaituwa da su domin sun ce ma gwamnati shi kan shayar da abin da aka suka dauke su suka je ya ce condition da suka da ba su a rana su kwashe sojojin su a sashen ingilishi kuma sun kwashe sojoji aka tsaye da wuta a sake duk wanda aka kama sannan a je a zauna a kan tebur a wani kasa daban a tattauna a ga yadda za a shirya amma ba wai a cikin Kamaru nan ba kaga condition da ba su kenan a ranar ne kaga shi sa kaga ko da ministan sadarwa na Kamaru da ya fito yake magana yake cewa magana yake cewa sun nemi a shirya wani abin nan maganan dai ba a haka take ba bayan kuma hakan ne salamu alaikum
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa kasashen duniya Kamaru ta fara gudanar da wani taro na neman ganin yadda za ta tinkari al'amarin filayen wasanni na kwallon kafa wanda a yanzu haka ba a kammala gina su ba. Coach Sulemani ya mini ƙarin haske kan yadda yanayin ya kasance, ya ce ƙasar Kamaru ita kan adadinta.
Abin ya yi wa Kamaru kyau don in ka lura akwai waɗansu kurakurai da Kamaru ta fara samu a wancan lokacin a dubu kasan kan dama an yi niyan buga shi a 2019 a ƙasar Kamaru, amma duba da ganin ba gama waɗansu ayyuka ba, waɗansu gine-gine aka ɗage wannan wasan a ƙasar Kamaru aka kai shi ƙasar Egypt wanda aka buga shi lamin lafiya. Abin da zan ce Kamaru abin yayi musu kyau don akwai waɗansu shirye-shiryen da ba gama ba da waɗansu gine-gine.
Malam Sa'ad ya yi mini tsokaci a kai na yanda al'amarin suke gudana na gine-ginen filayen wasannin a ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma yadda aka janye wa ƙasar ta Kamaru gasar wasannin nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar.
Ita mama Awal Garba, gaskiya tafiyar da ake yi kashi 80 cikin 100 na gine-gine wato filayen motsa jiki a nan kasar Kamaru zan ce an kammala, amma yadda ake cewa ba wuce ke cewa da shawarar ina kafa, saboda kamar wasan wato filin wasannin nan na motsa jiki a nan Garwa an kammala, amma sai da wasu kayanan wato wasannin motsa jikin da har yanzu ba a gama ba. Nin ne ma ke ciwa minista Tuba Kwalya Nasir Mulekumbi ya kai ziyara arewa a Garwan, ya ziyarci filayen, wasu ya nuna farin cikinsa, wasu kuma gaskiya ya tada hankali, ya nuna bacin ransa karara a gaban bayin jama'a inda ya kira shi kanshi shugaban wannan kamfanin, ya yi masa kace-kace, ya nuna masa cewa fa Kamaru ba ta da matsala, a daga an biya kuɗi na kadan, yanzu ana bukatar ne kawai su ba mu wato su kammala gini, kuma su yi gaggauta kammala gini, saboda ya cancana su kammala gama ginin tun watan Janairu, amma sai zama cewa bayan watanni shida suna jara kafa san menene matsalar ba. To shi fa yana bukata a kawo ƙarshen wannan gini da kuma wasu otel-otel da ya cancanta a samu na masaukin baki shi ne yanzu, kuma a tafiyar da ake yi babu tabbacin cewa ita kanta kasar Kamarun za ta karbi bakoncin wannan gasar a 2021, saboda ita wannan cutar kuwa tana ci gaba da yaduwa ne kamar wutar daji a Kamaru. To ta wannan shashin ake samun fargaba, kuma ta wannan shashin ne, amma bayan ka tuntubi alƙaluma mutane da dama sun fidda tsammani a yanayin da ake tafiya, kan fidda tsammanin cewa za a wato gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka a Kamaru, duba da cewa na matasan ma da ake kira shan an kwace wa kasar Kamaru, ba kwace ba wato an dage wannan har wani lokaci, to lokacin ne ba a sani ba, kuma wasu na gani kamar kofin nahiyar Afirka nan wato kan kenan za a iya baiwa wata kasa daban ka hada wannan gasar.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A takaice, damar shugaba Donald Trump na sake samun nasarar zaɓe a wa'adin mulki na biyu na daɗa raguwa a yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. aji alamis Amurka ta sami fiye da mutane 1,100 da suka mutu sakamakon cutar ta COVID-19. Haka kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarta miliyan 4 tun sa'ad da aka sami kullar cutar ta farko a watan Janairu. A daidai lokacin kuma kididdiga na nuna cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrats Joe Biden yana kan gaba da Trump da kusan kashi 15 cikin 100 a fadin kasar. Kano kuma yana kara samun rinjaye a muhimman jihohi da kuma wasu rukunoni na 'yan kasa kamar tsofaffi da mata da kuma masu zabe 'yan ba ruwanmu. Daliban kasa da kasa na ci gaba da bayyana fuskantar wahalhalu a kokarin shigowa Amurka, duk kuwa da nasarar da jami'o'i suka samu a kotu a makon jiya. A makon na jiya ne jami'ar Harvard da cibiyar koyar da fasaha ta Massachusetts suka shigar da kara akan ma'aikatar tsaron cikin gida da kuma hukumar kula da shige da fice da ta hukumar custom, inda suke korafi akan dokar da ta tilasta dalibai su kasance a makarantu domin daukar darussa ko su rasa takardun bizar su. Makarantu da dama dai sun koma karatu ta yanar gizo tun a farkon wannan shekara a yayin da ake fama da annobar coronavirus domin takaita yaduwar cutar. To amma jami'o'in sun yi korafin cewa tilasta daliban komawa a makarantu babban hatsari ne ga lafiyar su. China ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancin Amurka a Chengdu domin mai da martani akan matakin Amurka na rufe ofishin jakadancin China a Houston ta jihar Texas a yau Juma'a. Akwai kuma kiraye-kiraye a kafafen yaɗa labaran China da shafin Twitter da ke neman Beijing ta ƙara matsakaimi ta hanyar rufe ofishin jakadancin Amurka a Hong Kong, a yayin da shugaba Donald Trump ya bayyana yiwuwar rufe ƙarin ofisoshin jakadancin China a Amurka. Sai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce dangantaka ta kusan tsawon shekaru 50 tsakanin Amurka da China ba ta aiki a halin yanzu, inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar mataki mai tsaurin gaske. 'Yan sanda a Isra'ila sun ce sun kama mutane 55 masu zanga-zangar ƙin jinin Netanyahu waɗanda suka haddasa rikici da kuma tashin hankali. Dubban masu zanga-zangar ne suka tattaru a wajen gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis a ƙarƙashin kulawar ɗimbin jami'an 'yan sanda waɗanda suka killace su da shingayen ƙarfe. Wani hoton bidiyo da 'yan sandan na Isra'ila suka fitar ya nuna babban taron jama'a a kan titi kafin motar ruwan zafi ta 'yan sanda ta tarwatsa su. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a rufe makarantu na tsawon makonni 4 domin takaita yaduwar cutar coronavirus wanda ya bayyana a matsayin annoba da ta take kasar. Umarnin rufe makarantun na zuwa ne mako daya bayan kungiyar malamai ta kira ga hukumomi da su rufe makarantu ya zuwa watan Agusta sakamakon karuwar kamuwa da cutar ta coronavirus. Yanzu haka dai kasar ta Afirka ta Kudu ce ke matsayin ta biyar a yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 a duniya, inda take da fiye da 400,000. Ramaphosa ya ce rufe makarantun zai fara ne daga ranar Litinin, yayin da kuma aksarin dalibai za su koma makarantu a ranar 24 ga watan Agusta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyana da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Creation wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi, da muke muku fatan alheri. Wassalam.